Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Yau Alhamis 12 ga watan Janairun shekarar 2023. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya da jira kamar da Chadi karfe 8:30 kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa yayin da hada-hadar hakokin zabe yake ci gaba da kankama a Najeriya, wani batu da ya tsaya a zakatan jama'a shine yadda za a yi zabe a yankunan da ke fuskantar matsalar rashin tsaro. To kowane matakai jami'an tsaro ke dauka?
Yan sandanmu cikin farin kaya sun watsa su a ko'ina suna mana lalube. Shi yasa muke samun nasarorin da muke samu a halin yanzu. To haka nan muna ganin kafin zaben nan ya taho gaba daya mun gyara ainihin hanya.
Sannan za ku ji yadda iyaye da dalibai suke kokawa da karin kudin makaranta da aka yi a jami'o'in Najeriya. Za kuma ku ji rahoto na musamman wanda Zainab Babaji za ta gabatar mana kan yadda ake kwadaitar da matasa kan samun ayyukan da za su dogara da kansu da kuma labaran wasanni. Amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan auni lafiya. Ga labaran. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce tana kira ga kasar China da ta yi karin bayani kan yaduwar da cutar COVID-19 ke yi a kasar. Har yanzu hukumar WHO na mai imanin cewa adadin mace-macen da ake bayarwa daga China yayi matukar kasa da adadi na hakika. Wannan ya ma shafi irin yadda ake fassara al'amuran da kuma cewa akwai bukatar a karfafa gwiwa ma likitoci da jami'an gabatar da bayanai a bangaren kiwon lafiya na gwamnati su bayyana yaduwar cutar a maimakon a kashe musu gwiwa. Abinda Michael Ryan, daraktan sashen matakin gaggawa na WHO, ya gaya ma manema labarai kenan. Ryan ya yaba da kokarin China wajen samar da karin gadaje a dakunan jinyar masu tsananin ciwo da kuma amfani da magungunan kashe kwayoyin cuta tun a matakin farko na jinya. Fadar shugaban Amurka ta White House yau Alhamis ta bayyana cewa lauyoyin shugaba Joe Biden sun gano karin wasu takardun da aka ayyana a matsayin na sirri a gidansa da ke Delaware da safiyar yau Alhamis, bayan da shugaba Biden ya gama shirin gabatar da jawabi kan nasarar shawo kan tsadar kaya. Babu dai wani dan jaridar da ya nuna sha'awar tambayarsa kan tattalin arziki.
Classified material next year Corvette, what were you thinking?
Wani dan jaridar kenan Peter Ducey ke ce da Biden an samu wasu takardun da aka ayyana a matsayin na sirri a kusa da motar ka ta shakatawa, tunanin me kake yi a lokacin? Biden ya ansa cewa an samu wasu yan takardu masu dauke da alamomin da ke nuna cewa an ayyana su a matsayin na sirri a dakinsa na ajiya da kuma cikin wani wurin jera file da ke dakin karatunsa a gidansa da ke Wilmington.
Biden ya Corvette in a locked garage. Okay, so it's not like you're sitting out on the street.
Biden ya ce motata na cikin wani dakin ajiya ne da ke rufe. Ka ji ko? Saboda haka ba wai abubuwan na yashe bane kan titi. Jami'an fadar ta White House dai na yin uzuri da cewa batun na Biden ya sha bamban da na takardun sirrin da aka samu yayin da jami'an gwamnatin tarayya suka binciki gidan tsohon shugaba Donald Trump da ke Florida, saboda shi Trump ya ki bayar da haɗin kai bayan da aka buƙaci a duba a kuma mayar da takardun, a yayin da shi Biden ke bayar da cikakken haɗin kai ga ma'aikatar shari'a. Iran ta yanke hukuncin kisa ma wani tsohon mataimakin ministan tsaron ƙasar wanda ke da takardun shaidar zama ɗan ƙasa na Burtaniya da Iran kan batun leƙen asiri ma Burtaniya, a cewar kafafen yada labaran gwamnatin Iran jiya Laraba. Burtaniya ta kira hukuncin kisan da aka yanke ma Alireza Akbari sharrin siyasa, sannan ta kiran da a gaggauta sakinsa. Akbari ya kasance aminin kudda-kud na Ali Shamkhani, wanda a yanzu shine sakataren majalisar koli ta tsaron Iran, wanda kuma yayi ministan tsaro daga shekara ta 1997 zuwa 2005 lokacin da shi Akbari ya zama mataimakinsa. ya kasance ɗaya daga cikin muhimman masu aiki ma hukumar leƙen asirin Burtaniya a Iran, wanda ke samun zuwa wurare masu matuƙar muhimmanci a ƙasar, a cewar ministan harkokin cikin gida na Iran. Ya ƙara da cewa da cikakken sani da kuma niyya agbari ya samar da bayanai ga hukumar leƙen asiri na abokiyar gaba. Ƙungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam ta Human Rights Watch ta bayyana damuwa kan abin da ta kira tashe-tashen hankula da kuma danniya gabanin babban zaben ƙasar Bangladesh a wannan shekarar, ganin yadda ake ta samun ƙaruwar hare-hare kan shugabannin 'yan adawa da kuma ma'aikata.
A gaida Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da hada-hadar harkokin zaɓe ke ci gaba da kankama a Najeriya, wani batu da ya tsaya a zukatan jama'a shine yadda za a yi zaben a yankunan da ke fama da matsalar rashin tsaro. Tunanin da su ma mahukuntar ƙasar suka ce yana ransu, kuma suna kan tattaunawa domin lalubo hanyoyin da za a gudanar da zaben lami lafiya. Daga Sokoto ga Muhammad Nasir da ƙarin bayani.
Ta hanyar zaɓuɓɓuka ne ake samar da shugabannin al'umma a ƙasashen da ke kan tafarkin demokuraɗiyya kamar Najeriya. Sai dai su da yawa zaɓuɓɓukan kan haɗu da cikas na ya mutsi da tashi-tashi hankula a wasu lokuta. Duba da yanayin da ake ciki yanzu a Najeriya, a iya cewa ya zama wajibi a ɗauki matakai na tabbatar da zaɓuɓɓuka cikin yanayin zaman lafiya, musamman a jihohin da ke fama da matsaloli na rashin tsaro.
Sunana DCP Ilyas Kwarbai, mataimakin kwamishina mai kula da ayyukan police na Zamfara. 'Yan sandanmu cikin farin kaya mun watsa su a ko'ina, suna mana lalube. Shi yasa muke samun nasarorin da muke samu a halin yanzu. Saboda haka nan muna ganin kafin zaben nan ya taho gaba ɗaya, mun gyara ainihin hanya don a yi zaɓe na ainihin gaskiya ba tare da tashin hankali ba. A cikin zaharin Zamfara ba inda ba ya shigowa, muna da ainihin jami'anmu a ƙasa. Mun ba mutane ashuwaran cewa zaɓen nan in Allah ya so ya yarda za a yi shi lami lafiya.
Ko bayan rashin tsaron akan samu wasu matsaloli da ke tare da zaune tsaye a lokutan zaɓe, kamar ayyukan 'yan bangar siyasa da makamantansu. To ko wani shiri mahukunta ke yi akan wannan?
Sunana CP Shehu Umar Nadada, CP Kaduna State. Mun yi involvement din vigilante namu na wancan da yake sun san hanyoyi nan da kyau, sannan kuma yi kira da jami'an tsaro kowanne ba da nashi gudunmawar da masu traditional rulers da sauransu, domin mu tabbatar da cewa wasu ba su zo sun bata mana wannan shiri da ake na wannan zabe ba.
'Yan siyasa ma so da yawa akan zarge su da rura wutar husuma a lokacin gangamin yekuwar neman zaɓe da ma lokutan zaɓukan domin biyan wasu buƙatu nasu. Gwamnan Sokoto ta bakin sakataren gwamnatin jihar Sokoto Muhammad Minasara Ahmad na ganin cewa
to ai ba abin da zaka yi kai sai dai kai kira domin tabbatar da cewa wannan abu an bar su. Allah shi ke bada mulki ga wanda ya gada ma lokacin da ya gada ma, kuma babu dole ga Allah ya bada mulki ga wanda ya ga bai dace ba. A zauna lafiya, aiye kuwa kamfen lafiya ba tare da an samu tangarda ba, ba tare da an zagi kowa ba. A'a, kai dai ka ce kana yin abu saboda an san nan san nan kaza.
Duba da muhimmancin kafafen yaɗa labarai na rediyo da talabijin wajen wanzar da zaman lafiya, yasa hukumar da ke kula da kafafen a Najeriya ta haɗa masu ruwa da tsaki daga jihohin Sokoto, Kebbi, Zamfara da Katsina domin tattauna wannan batun. Balarabe Shehu Illela shine babban darakta na hukumar.
Kuma mu ja hankalin yanwanmu da suke aiki a wadannan kafin yaɗa labarai cewa kada su bari a yi amfani da su wajen rikita Najeriya. Tabbatar da cewa dukkan labarai da za su watsa a lokacin zaɓe da kuma lokacin da ake kidayen zaɓe da bayan zaɓe suka zai labaran gaskiya ne, ba shashi faɗi kawai ba. Kuma duk gidan radio ko talabijin da ke son a fara rawan a ƙare da shi to ya bi doka.
To koya ya mahalarta taron ke kallon wannan haduwar? Sa'idu Mai Shanu Guso ma'aikacin kafafen yaɗa labarai ne daga jihar Zamfara.
Mun ji bayanai daban-daban daga masana dangane da irin abubuwan da ya kamata kafafen yaɗa labarai su kiyaye domin tabbatar da samun nasarar zaben shekarar 2023. Mun ji irin ƙalubalen da kila mu huskanta. To aiki kan zamu je mu yi mu gwada mu gani.
Yanzu ne kwanaki sai ƙara ragewa suke yi zuwa gudanar da zaɓuɓɓuka, abinda da yawan 'yan Najeriya ke fatar ganin an yi cikin zaman lafiya da walwala. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To a Najeriya iyaye da dalibai a wasu sassan kasar na ci gaba da kokawa da ƙarin kuɗin makaranta da wasu jami'o'in kasar suka sanar matakin da iyaye suka ce zai iya hana dalibai marasa ƙarfi ci gaba da karatu daga Maiduguri ga Husaina Muhammad da ƙarin bayani.
Wannan al'amari dai ya ci gaba da jefa tsoro a zukatan iyayen yara da kuma ɗaliban kansu, kamar yadda a watan Disamba wasu jami'o'i suka fitar da sanarwar ƙarin kuɗin makaranta fiye da kashi 100 da zai fara aiki a zangon karatu na gaba. Hakan kuwa ya sake sa iyaye tunanin cewa ɗan talaka ba zai iya karatu a Najeriya ba.
Mafi yawan mu ba za mu iya ba sai dai mu rike ƴaƴanmu a gida. Da farkon da muna biyan 40,000-30,000 kaman yaro na ɗaya yana pharmacy, nakan biya almost 50,000 banda ƙananan abubuwa. Shi ma sai wata rana mun hada da bashi da wayansu abubuwa. Sa'annan yanzu ake 165 yake gaya mu. So automatically zan bar shi kadai don yana 4-5, watakila ya gama shi din. Ba za mu iya ba don cin abinci ma yanzu yayi baya balle ma makaranta.
A gaskiya mu ba mu da ta cewa illa mu cire yaran mu a makaranta. Allah shine yake rike da mutum. Allah da ya bude baki da hanci nan, an bude baki ne don abinci shiga. Yara na biyu suna university, to ya za a yi in biya don albashina mafi karancin kashi 30,000 din ma ban samu ba. Ba dole ba ne sai ka san turanci tukuna ka ci abinci.
Su ma ɗaliban suna ganin cewa ƙarin kuɗin zai sa ɗalibai da dama barin makaranta.
Gaskiya ba mu ji daɗin wannan kara kuɗin makarantar da aka yi ba. Don yanzu a misali kawai mu ƴan mass communication department nan muna biyan 32,000 ne ko da 3 hakan nan. To amma yanzu da suka fitar ya kai kusan 125,000 muke za a biya.
To wannan kari ya shafi kowa da kowa saboda kowane department kake an kara kuma sun ce ya karu kuma kowa sai ya biya wayannan kudaden. Amma kuma mutane da yawa za su yi barin karatu saboda wayannan kudaden.
Zainab Abdullahi ita ce mataimakiyar shugaban ɗalibai reshen jami'ar Maiduguri.
Makoman ilimin jami'a yana hannun Allah sannan kuma yana hannun gwamnati. Gwamnati ne za su yi deciding yara su yi karatu ko kar su yi karatu. Saboda musamman da yawa daga ɗaliban nan da yawa ba sa iya biya a hakan ma da kuɗin da ba a kara ba. To yanzu kuma da an kara fa da yawa ba za su iya biya ba. Mu a matsayin mu na SUG mun haɗu da National Association of Nigerian President. So mun zauna mun tattauna mun yi magana akan yanda za a yi ayi kokari a ga cewa kuɗin makarantar nan an dawo da shi yanda ba za su iyaye da student ba za su ji zafin biya ba.
Masu fashin baki dai na ganin cewa wannan al'amari na ƙarin kuɗi zai kawo matsala a harkar karatun jami'a musamman ma idan aka yi la'akari da yadda wasu ɗalibai da kuma iyayensu ke faɗi tashi wajen neman kuɗin da za a biya makaranta.
Babu shakka abinda ake gudu shine aka zo aka tara. Domin lokacin da ake asu ta yana yajin aiki din akan waɗannan abubuwa ne. Akwai manya-manya hadada da kuma iyaye wasu iyayen da basu san tushen abin ba har suna cewa ai asu din nan abinda suke domin albashi. To in ba albashi ne laifi ne. Kuma in ilimi babu shi aka kasara shi wanda suka kasa zuwa kusan karshe ma su gama amma suka kasa gama suna iya zama kowane abu ne fa. Wannan kuma harkar tsaro ne zai shafa kai tsaye.
A wata sanarwa da kungiyar ɗaliban jami'o'in Najeriya suka fitar sun nuna cewa wannan al'amari ba zai haifar da ɗa mai ido ba musamman ma idan aka yi la'akari da irin matsalar rashin tsaro da ake fama da shi a ƙasar. Husaina Muhammad daga Maiduguri a Najeriya.
To har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Zainab Babaji da rahoto na musamman.
Najeriya kamar sauran kasashen duniya tana fuskantar kalubalen rashin ayyukan yi wa matasa waɗanda su ne kusan kashi 70 na al'ummar ƙasar. A rahoton da hukumar ƙididdiga ta ƙasa ta fitar a baya-bayan nan daga cikin fiye da mutane miliyan 200 da ke Najeriya, fiye da mutane miliyan 66 ne ba su da takamamman aikin yi. Kan haka ne al'ummar ƙasar suka fara samar wa kansu sana'o'i don rufawa kansu asiri ba tare da jiran aikin gwamnati ba. Sabo Isa wani matashi ne da ke harkar saida ƴaƴan kaji. Ya ce ya fara sana'ar ne ba tare da kuɗi masu yawa ba.
Sana'ata shine harkan kiwo, kaji da sauran dabbobin ma.
To ya aka fara wannan kiwo?
ni dai na fara kadan kadan. Na gode Allah, shi akwai office na business development, so shi shugaban office din director din shi ya kira ni sai yake nuna min ga yadda zan yi. So ikon Allah muna tafiya tare da shi dai sai wani company daga Ibadan suka kawo mishi magana cewa to suna so ya dan inform din mutane akan harkar kiwon kaji. Sai ya karbe su, da ya karbe su sai ya ce to zama desk officer akan abun saboda ido na ya ƙara ganewa yanda zan yi, da ni kuma zan iya koyo da wasu gaba. Masha Allah, yanzu dai ya kai ga cewar ni ne nake dealing da kamfanin direct daga Ibadan zuwa wannan wajen.
Amma kamar za a ce ka fara da kuɗi mai yawa kenan ko?
Gaskiya lokacin da na shigo office din nan ban fara da naira 10 nawa ba. So sukan kawo mu. So bayan an kwana ɗaya biyu haka sai in tattara abun da ni na samu nasu sai in ba su. So abun da ya zama na office kuma nawa sai in dan yi amfani da shi haka. So har ya kai ga na bude shago. Za su kawo kaman guda 3,000 ko 4,000 ko 5,000. Sai a ce ma wannan Friday din ta wuce ma sun kawo kaman guda 10,000 ne.
Ƴan kaji.
Ƴan kaji dai all. So a yanzu haka dai daga Juma'a zuwa yau dai ina ganin yanzu banda guda 200 ma a ƙasa sun ƙare.
Hajiya Maryam Sani Abubakar tace ta yi shekaru da dama tana jujjuyawa da sana'o'i daban-daban da har yanzu take samun rufin asiri.
Da ne muka yi zama sai dai miji ya kawo ya baki in babu kuma ku dunkule. To amma yanzu sun bar mu mu nema mu rufa wa kanmu asiri da yaran mu don su samu karatu.
Ya wace sana'a kike?
Farko da kitso na fara. To da girma ya kama ni, ina dan taba dinki ina kitso na kitson nan kuma nayi auren yara na da shi. Na saya musu abubuwa lokacin ana zamanin Murzani. Na saya musu kowanne ne aurenta da Murzaninta da gold dinta. To ya zama ga dan girma kama ni da ciwon ido. To shine yanzu sai ina sai da kayan miya. Ina zuwa in saro gwanjo a kasuwa. Duk inda zan tafi da shi a jaka. Su dan kunne. To an koya mana yin dan kunnan nan muna yi. An koya mana abubuwa da yawa dai wanda mun ga gajiyarsa kuma muna cin moriyarsa. Mazan mu kuma suna cikin jin daɗi. Domin me kafin miji ya kawo miki kin yi yana zuwa ya ga ya za a yi sai tarar kin gama sai ya fiki farin ciki. To kin ga inda muka ji daɗin sana'a kenan.
To amma matasan yanzu suna ganin kaman wato irin waɗannan sana'o'i sai kana da wani jari mai girma ku a lokacin nan kuna da jari masu kauri ne kuka ci gaba da samun irin waɗannan sana'o'i?
A'a. Dan abin da kake rena wannan in har kariri tashi miji zai kawo ya dan baka kai manage. Domin ni da na fara jari na da na fara 2,500 amma a yanzu alhamdulillah kauye nake kai kaya. In naje kauyen zan zo da kuɗi na sama da 30,000 zan bar bashi a can. To kin gani idan nace duk zan tarin tattara sha ba karamin kuɗi bane. To dan haka miji na ce ci gaba da yi Maryam. Allah ya mana bude ni alkhairi.
Shugaban kungiyar ci gaban kasuwanci da masana'antu na karamar hukumar Jos ta Arewa Alhaji Bashir Abdullahi yace a yanzu dai sun maida hankali ne ga horar da dalibai na sakandare kan ƙananan sana'o'i da za su girma da shi su dogara da kansu.
Wannan tafiya da muke yi alhamdulillah akwai ci gaba ciki. Akwai yara da muka koyar da su don muna da makaranta guda 8 muna da dalibai da suka kai 1,800 daga wannan makarantun. Kuma mukan koya musu yara ne wanda sukan fara sana'ar ma ba sai sun sa jarin kobo ba sukan kirkira. Ko su innovate abin da ake kira innovation ko creation suna iya kawowa su gwada suna kuma cin nasara. Muna da yara da yawa wanda suke sana'a yanzu ba su je university ba sun bude business su suna yi kuma abin su yana tafiya da kyau.
Kaman wa'annan irin sana'o'i kenan.
Eh to misali yanzu akwai muna da yara da suka bude bakery. Wani yaron da ya bude bakery yana daukar nauyinsa da iyalansa kusan baban shi da mamansa suna aiki yana biredi da cake. Babansa da mamanshi suna aiki a ƙarƙashin sa ne. Yaron nan bai fi shekara 20 ba. Ya gama secondary school shekara 2 nan da suka wuce. Yayi abin tudun wada gwamnatin secondary school tudun wada wanda makarantar tana ƙarƙashin mu ne. To yayi wannan. Akwai yarinya Joy Amos ita ta koma hairdressing ne. Babanta ya dade da gina gida amma lokacin da ta fara yin abinta da tazo ta shiga wannan sana'ar Allah ya taimake ta ta kammala. Tana nan da yawa dai ire-iren sun zan kira sunansu anan sai in dade muna yi a cikin yaran da muka koyar da su daga 2018 zuwa yau muna da yara da muka koyar da su sun fi 400. Kuma Allah ya taimake mu muna da wani organization German International Corporation wato GIZ wanda aka santa wanda ita ce mu ta'assasa mu muka hau kan waɗannan abubuwan muke wa yara.
Kai magana GIZ wanda take tallafa muku kuma ita kamar za a ce kungiya ce mai zaman kanta. To amma idan muka dawo bangaren gwamnati, ita gwamnati akwai tsare-tsaren da ta sa ta yaya aka yi ba a taimaka muku ko kuma wannan tallafi da ake bayarwa na inganta masana'antu baya kaiwa kanku?
Gwamnati dai ta nan jihar Plateau dai ba za mu dai raina ba, amma dai yanzu ta dauki policy na entrepreneurship policy ta sa a cikin abubuwan ta na aikinta akai. Na biyu, muna da roƙon guta gwamnati a ce ta sa mana hannu tana taimakawa mu BDC din nan, Business Development Committee na local government, don taimakawa su ga cewa muna wuce inda muke yanzu kamar yanda na ga Ogun da Niger suke yi. Ogun state sukan ware wani kuɗi duk wata sukan ba BDC a local government. Mu dai Jos non local government ba mu iya gode wa local government din da yake ta ba mu office a secretariat dinta, kuma gashi Allah ya taimake mu muna kokari muna ga cewa yaran suna tashi. Sai dai wayansu makarantun da muke cikin Jos non din ba su cika sanyi ba, basu ba sa san shi wannan program din. Misali idan ka dauki yaro wanda yake sukuyake university, in ka ce maka sana'ar 2000 ba zai iya maka ba. Sana'ar da zai sa jari na 2000. To yan secondary school din nan ko suna wannan yaran su suke da basira da sauransu, ba sa ki ba sa da kyama ko lalacin da ba za su yi wannan sana'ar ba.
Gwamnatoci a Najeriya sun samar da tsare-tsare don samar wa mata da matasa ayyukan yi don dogaro da kansu. Mai fashin baki kan lamura a Najeriya Muhammad Bashir Abdullahi ya shawarci gwamnatocin ne kansu rika sanya ido don tabbatar da waɗanda aka yi shirin domin su sun amfana.
A Najeriya muna da matasa sama da mutum miliyan 100 da wani abu. A takaice sai ga yawancin mu idan muka yi karatun muka gama babu wani aiki ne. Sai ga mutum ya tsallake ya tafi Turai. Duk ba wani abu bane, rashin abun yi ne kuma tallafa musu da ya kamata a yi. Inda ana tallafa muna to har ga Allah za mu zauna mu gina ƙasan. Ƙasar ma wallahi gunda aka ce kaje ba za ka mashi awon zuwa ba.
Akwai wayansu tsare-tsare da ita gwamnati ta sa musamman wa na tallafa ma matasa da marasa ƙarfi. Kana ga kamar wayannan ba su tallafa ma 'yan Najeriya wajen farfado da tattalin arzikin su ba?
Eh, to zan iya cewa sun tallafa ma wayansu kuma ba su tallafa ma wayansu ba, su taimaki wayansu ba. Saboda ni kin gani ni kaina ina ɗaya daga cikin wanda suka dinga irin wayannan program din. Yawanci in ka je ka ji an ce wani bai samu ba, wance bata samu ba, yake to me damun sai kaga gwamnati ta ce ta sake wannan kudade, kuma kudaden nan bai zo ga mutanen da ya kamata su zo su samu wannan abun ba. Mutum yanzu idan kika dauki karamin kudi kika bashi, wallahi ya sana wallahi zai iya yi. To amma menene ya zo yayi wannan irin kaman su NGK din nan duk an apply din su amma ba a samu ba. To kullun kawai dai ka ji ana ce a'a sai lokaci kaza sai lokaci kaza har da ƙarshe sai ga mutum ya gaji yawwa. To dirin wannan abubuwan yana dadda dunkushar da matasan Najeriya akan abubuwan da ya kamata a ce an samu an yi abu kuma mutum ya dogara da kanshi. Ya kamata muna kira gwamnati su san cewa wayannan program da suka yi kaddamar da su ga 'yan Najeriya har ka Allah wayansu ba sa zuwa gurin da ya kamata su je. Sai mu rasa ne damuwan, kuma ko kanmu in ba mu zo cikin media mun faɗa mun gaya wa gwamnati ga halin da ake ciki ba, ba za su sani ba.
Miliyoyin matasa da suka rungumi irin waɗannan ƙananan sana'o'i sun yi hamdala da bayyana cewa ya fiye musu jiran aikin gwamnati da bashi ko kuma masu ido da kwalli ke samu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Assalamu alaikum mafiya labaran wasanni. Fatan ana cikin ƙoshin lafiya. Labaran wasannin namu daren yau akwai batun Cristiano Ronaldo da Karim Benzema da Marcus Rashford da kuma batun club na Super Eagles. Sai dai da farko za a ji cewa kungiyar kwallon kafa Al Nassr ta kasar Saudiya ta ce wa dan kasar Kamaru Vincent Abubakar da ya yi awon gaba, inda ta musanya shi da dan kwallon duniya Cristiano Ronaldo. Kamar yadda kafar Al Riyad ta kasar Saudiya ta labarto cewa yanzu dai Vincent Abubakar yana free transfer ne ga mai so. Vincent Abubakar dai ya ciro kwallaye guda 13 wa club din Al Nassr, ya kuma taimaka wajen ciro kwallaye guda 6. Ana alakanta shi da club din Manchester United na kasar Ingila. A ta sabuwa kuma Cristiano Ronaldo ya sayar da kofin Ballon d'Or da ya samu shekarar 2013 ma wani fitaccen mai kudi na kasar Isra'ila mai suna Aden Offer kan kudi fan na Ingila 532. Shi dai Ronaldo so biyar ke samun kyautar kofin dan wasan kwallon kafa na duniya. Dan wasan gaban na club din Manchester United Marcus Rashford, club din Real Madrid ta zabe shi wanda zai maye gurbin Karim Benzema. Halin da ake ciki dai, Karim Benzema yana ƙarshen watanni shida na kwantiraginsa da club din Real Madrid, kuma zai iya barin club din kadaran kadahan. Kamar yadda kafar El Nacional ta ruwaito, Benzema ba dan wasa kamar yadda yake a da bane, saboda yawan rauni da yake samu. Tsohon dan wasan kwallon kafa Najeriya Daniel Amokachi ya ce matsalar kungiyoyin kwallon kafa na ƙasa suna ga yadda hukumar kwallon kafa ta ƙasa NFF take daukar kwace-kwacen da basu cancanta ba, da kuma gayyatar 'yan wasan da basu dace ba. Daniel Amokachi ya bayyana haka ne a hirarsa da kafar talabijin na Channels a ranar Lahadin da ya gabata, a sa'ilin da yake bayani biyo bayan cin Najeriya 4-1 da kasar Portugal ta yi a wasan sada zumunta na ƙasa da ƙasa da aka yi a satin da ya gabata. Sai dai duk da wannan abu da ya faru da kungiyar kwallon Super Eagles din, babu alamun hukumar NFF din za ta sallami kocin Super Eagles din, wato Pesirio. A gefe guda kuma, a karo na 10 kenan, hukumar kwallon kafa na duniya FIFA take kin amincewa da alkalan wasan kasar Najeriya a matsayin alkalan da za su kasance masu alkalancin wasan kwallon kafa wanda hukumar kwallon duniya ke shiryawa. A kwanan nan ne hukumar kwallon kafa ta duniya ta fitar da jerin sunayen jami'an wasannin kwallon kafa na duniya na mata wanda za a yi wannan shekarar daga ranar 20 ga watan Yuli zuwa ranar 20 ga watan Agusta. Kasashen da aka zaɓi jami'an wasan sun haɗa hadda Togo, Kenya, Afirka ta Kudu, Kamaru, ƙasar Zambia da kuma Morocco. Daga ƙarshe za ku ji cewa tsohon ɗan wasan ƙungiyar kwallon ƙafa na Paris Saint-Germain ɗan ƙasar Kamaru mai suna Modeste Mbami ya mutu a ranar Lahadi a sanadiyar bugun zuciya. Ya rasu yana da shekaru 40 a duniya. A lokacin da yake raye, ya yi wasannin kwallon kafa a kasashen Saudiya, kasar Sin da kuma Sipaniya kafin ya yi ritaya a shekarar 2016. Abdulhamid Muhammad, muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Yanzu kuma ga Ibrahim da labaran duniya a takaice.
To a takaicen, Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta ce tana kira ga ƙasar China da ta yi ƙarin bayani kan yaduwar da cutar COVID-19 ke yi a ƙasar. Har yanzu hukumar WHO na mai imanin cewa adadin mace-macen da ake bayarwa daga China ya yi matuƙar ƙasa da adadi na haƙiƙa. Wannan ya shafi irin yadda ake fassara al'amuran, kuma akwai buƙatar a ƙarfafa gwiwa ma likitoci da jami'an gabatar da bayanai a ɓangaren kiwon lafiya na gwamnati su bayyana yaduwar cutar a maimakon a kashe musu gwiwa, abinda Michael Ryan, daraktan sashen matakin gaggawa na WHO, ya gaya ma manema labarai kenan. 'Yan sanda cikin ɗamarar kwantar da tarzoma sun fara fitattakar masu zanga-zangar ɗumamar yanayi tun jiya Laraba zuwa yau Alhamis a wani ƙauyen da aka mayar kufai a yammacin ƙasar Jamus, wanda ake shirin rusawa saboda a faɗaɗa aikin haƙar gawayin kwal.
Masu sauraro, duka abinda ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da safe da misalin ƙarfe 6 na safe, wato kenan agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin, kada ku manta. A duk lokacin da kuke son sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata, za ku iya zuwa shafukanmu na intanet, wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kan a madadin shi Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatarwa, da kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin, sai injiniyanmu ne wato Lopez, ni Mahmud Lalo nake cewa ku kwana lafiya.